بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة من سايك سادوا أو أن مجلس سيمي البركة ونبيك كراتو أشكل التافن حسن المسلم wanda ya kunshi zikin rai da addu'o'i na ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wadanda yake yin su a munasabobi daban-daban. Wannan shine darasin mu na 18, kuma za mu tashi akan du'a salat al-istikhara, to addu'a sallar istikhara. Qala Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسمي حاجته خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجله وآجله، فاقدره لي ويسره لي، ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجله وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. وأن حديث الإمام البخاري رحمه الله تعالى يا بتدشي أشكن صحيح إنسا كتاب الدعوات وندا شين حديث ديك عمدة أباب الاستخارة. استخارة السين والتاء للطلب. الاستخارة نيمان زابي تكنا باوى الله تعالى زابي يعني عند متن يا بالكاكيور على أمر إذا أي كتاشي zai yi tafiya ne ko zai yi aure ko zai shiga wata harka ta kasuwanci ko zai mu'amala da wani wanda bai taɓa mu'amala da shi ba, yake neman zaɓi a gurin Allah na ya yi wannan abu ko kada ya yi. To shari'a sai ta zo da wannan sallah da kuma wannan addu'a da za ka ba wa Allah ta'ala zaɓi. حديث استخارة يازو تهير يازو دك صحابي دبندما أكو حديث عبد الله بن مسعود وندا الإمام الطبراني وندا الحاكم سروي توشي الحاكم لا إنك تاشي. أكو حديث أبو أيوب الأنصاري wanda shi ma Tabarani ya rawaito shi da Al-Hakim da Ibn Hibban. To Al-Hakim da Ibn Hibban sun inganta shi. Akwai hadisin Abu Sa'id Al-Khudri wanda Ibn Hibban ya fitar da shi da hadisin Abu Huraira, shi ma yana cikin Sahih Ibn Hibban. Haka nan akwai hadisin عبد الله بن عمر ده عبد الله بن عباس وندا سوما سنا cikin المعجم الكبير لا الامام الطبراني ولا ده حديثين ولا suka zo da ishara wato sun zo da maganar istikhara duk da cewa ba su zo da ita tamkar yadda yake a cikin hadisin Jabir ba, domin a cikin hadisin Jabir ne kawai akai maganar raka'o'i guda biyu. A hadisin Abu Ayyub al-Ansari wanda yana cikin Mu'jam al-Kabir na Tabarani, yana cikin Sahih Ibn Hibban, a ciki ya ce summa sallima kataba Allahu lak, sannan ka sallaci abinda Allah ta'ala ya rubuta maka ko ya kaddara maka zaka sallata. Anan bai kayyade adadin raka'o'i ba, hadisin Abu Ayyub al-Ansari, duk da cewa ya ambato maganar sallah. Saurata shi ya maƙaya maganar sallah amma bai faɗi adadin raka'o'i ta ba. Hadisin Jabir ibn Abdullah shi ya faɗi raka'o'i guda biyu, kuma ya ce min ghairil fariḍa, raka'o'in da ba na farilla ba. Hadisin Jabir ya zo ta hanyar Abdurrahman ibn Abi al-Mawali, Ali ibn al-Munkadir al-Jabir. Abdurrahman ibn Abi al-Mawali qala sami'tu Muhammad ibn al-Munkadir al-Jabir ibn Abdullah, wannan shi ne isnadin sa da ba shi da wani isnadi ba wannan ba. Wato isnadin hadisin Jabir wannan da muka karanta isnadi ne kwara daya, shi ne ta hanyar Abdurrahman ibn Abi al-Mawali, shi kuma daga Jabir, daga Muhammad ibn al-Munkadir, shi kuma daga Jabir. Akwai wata magana ta Imam Ahmad ibn Hanbal da ta kila masu leke-leke da saƙo da za su ganta, wanda Ibn Adi ya kawo ta a cikin littafin Al-Kamil fi Du'afa, bayan ya zo tarjamar Abdurrahman ibn Abi al-Mawali, cewa Abdurrahman ibn Abi al-Mawali yana cikin waɗanda suka yi huruji lokacin zamanin Al-Mansur, Khalifa Al-Mansur, ɗaya daga cikin khalifofin daular Bani Al-Abbas. Yana ɗaya daga cikin wanda suka yi huruji tare da Muhammad ibn Hasan ibn Ali, suka yi huruji, kuma an kama shi Muhammad an kashe shi, shi kuma yana cikin wanda aka ɗaure shi Abdurrahman ibn Abi al-Mawali. Yana daga cikin sigat, wato amintattu. Sai dai Imam Ahmad yake cewa malamai suna cewa idan hadisi kuskure ne, idan kana hadisin ghalatan ahlul madina, idan kana hadisin ghalatan qalu ibn al-Munkadir an Jabir, wa ahlu al-Basra yaquluna thabit an Anas yuhiluna alayhima. Wato idan hadisi kuskure ne wajen isnadin sa, mutanen Madina sai su ce Ibn al-Munkadir an Jabir. Idan kuma mutanen Basra ne sai su ce thabit an Anas. Al-Iraqi yana cewa shi bai fahimci wannan maganar ba, da Ibn Hajar ina cewa taƙila suna kamar wato gwankwanci ne ko tsokana cewa wannan isnadi ne mashhuri. Da'iman a isnadin hadisi aka ce Ibn al-Munkadir sai a ce an Jabir, kamar yadda an ce Thabit sai a ce an Anas, saboda yawan ruwayar waɗannan mutane daga waɗannan malamai guda biyu, Ibn al-Munkadir an Jabir, Thabit an Anas. Amma ma'anar wannan magana ta Imam Ahmad tana nufin duk lokacin da wani rawi mutumin Madina ya taho da isnadi wanda ya ji shi daga Ibn al-Munkadir, bai fahimci, bai tuna Ibn al-Munkadir daga wa yake ruwaya ba, sai ya jingina shi zuwa Jabir. Kamar yadda mutumin Basra in ya koro wani hadisi na Thabit Ibn Aslam al-Bunani, bai fahimci daga wa yake ruwayarsa ba, ya manta ko yana ta baba, sai kawai ya jingina wa Anas. Domin wannan ita ce abinda malamai suke kira al-jadda, wato hanyar da aka fi bi. To idan rawi ya yi kuskure a hadisi a isnadi, kawai sai ya jingina ba waɗannan mutane guda biyu, Jabir cikin mutanen Madina, shi kuma Anas cikin mutanen Al-Basra. Sannan Imam Ahmad ya ce wa hadha hadithun munkar la yarwihi ahadun ghayru Abdurrahman ibn Abi al-Mawali tafarrada bihi an Jabir an Ibn al-Munkadir, wannan hadisi ne munkar wanda babu wanda ya ruwaito shi in banda shi Abdurrahman ibn Abi al-Mawali, kuma ya takaita da ruwayarsa shi kadai daga Muhammad ibn al-Munkadir babu wanda ya tarayya da shi a kansa. To su kokarin su mayar da wannan magana ta Imam Ahmad su ce yana nufin mutlaqut tafarrut. To yana nufin kawai dai yayi bayanin cewa Abdurrahman ibn Abi al-Bawal shi kadai ya rawaito hadisin. Ba wai yana nufin da soki ingancin hadisin ba, amma magana sa ba haka take nufi ba. Magana sa tana nufin cewa hadisin kuskure ne, isnadin sa kuskure ne, domin ya fara bude magana sa da cewa idan kana hadisin galaba. Saboda haka ba wai kawai yana nufin mutlaqut tafarrud ba, ba wai kawai yana nufin ya takaita da ruwayar shi kadai ba. Kuma galibi, wato ko da yaushe, ba ma galibi ko da yaushe, idan malami cikin malaman hadisi ya ce haza hadisin munkar, yana nufin raunin hadisin, ba wai yana nufin kawai hadisin isnadin sa guda ɗaya ba. Kalmar munkar ba sa amfani da ita sai ga hadisin da bai tabbata ba wajensu, ko yake da kuskure a cikin isnadin sa. Wannan ita ce magana wacce take mai inganci, cewa malamai magabata duk sanda suka ci hadisi munkar suna nufin hadisi ne wanda yake isnadin sa bai tabbata ba. Magana Imam Ahmad za mu ga a nan, wato Imam al-Bukhari ya saba mata, Imam al-Bukhari ya saba maganar Imam Ahmad, saboda haka ya inganta hadisin, shi yasa ya kawo shi a cikin littafinsa wanda ya samu suna al-Jami' as-Sahih, ya samu suna al-Jami' as-Sahih. Saboda haka hadisin a gurin Imam Ahmad, a gurin Imam al-Bukhari hadisi ne sahihi, kuma malamai kusan duk sun inganta shi. Ashabu sunan da arba'a gaba ɗaya sun rawaito shi, Imam Tirmidhi ya sahaha shi. Saboda haka hadisi ne tabbatacce, ko da kuwa an samu wanda cikin magabata ya yi magana kan isnadinsa. Kuma shi ne hadisin da ya fi kowanne bayanin yadda ake yin istikhara, shi yasa ya zama umda, ya zama jigo a babin istikhara. Ba za a yi magana istikhara to shi za a kawo, ba za a kawo sauran ruwayoyin ba. Sauran ruwayoyin yawancinsu akwai magana a kan isnadinsu, akwai magana a kan isnadinsu. Wannan dai shi ne wanda yake Imam al-Bukhari Amirul Mu'minin fil Hadith ya inganta shi, ya kuma ambace shi a cikin littafin sa Sahih. Saboda haka hadisi ne sabit. Jabir ibn Abdullah yake cewa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikharata fi al-umuri kulliha. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana koya mana yin istikhara a cikin al'amura gaba daya. Anan da yace a cikin al'amura gaba daya shine wanda abinda malamai suke cewa al'am alladhi urida bihi al-khusus, wa al'am alladhi urida bihi al-khas. Wato anan ya ce duka al'amura, amma alal hakika ba wai duka din yake nufi ba, yana nufin wasu al'amura waɗanda suke buƙatar istikhara, ko mu ce anan yana nufin dukkan al'amura amma waɗanda suke buƙatar istikhara. Kaga ba a yin istikhara wajen aikata wajibi, wato ka riga istikhara shin ka yi aikin nan na wajibi ko karka yi, kaga babu istikhara nan. Kamar yadda ba za ka riƙa istikhara a kan barin abinda Allah ya haramta ba, wato abin ne haramun ne, mutum ya ce to sai na istikhara in yi ko kai, kaga anan babu istikhara. Saboda kaga anan kulliha bai zama ana nufin a cikin dukkan al'amura ba, sai dai mu ce fil umuri kulliha allati taqtadi al-istikhara, wato cikin al'amura gaba daya waɗanda suke buƙatar istikhara. Wasu malamai suna cewa shi kansa wajibi in ya zama mukhayyar ne, al-wajibul mukhayyar ko al-wajibul muwassa, ana iya yin istikhara. To al-wajibul mukhayyar shi ne wajibi ne amma ba ɗaya ba, abubuwa da aka baka zabi ko kai kaza ko kai kaza ko kai kaza, duk wajibai ne amma ɗaya aka ce kaza ba, to anan sai ka yi kayan istikhara, wanne zan yi, wannan zan yi ko wannan zan yi ko wannan zan yi. Saboda dukkaninsu kowanne kai ka yi wajibin, amma kuma an baka zaɓi tsakaninsu. Akwai alwajibul muwassa, yake da lokaci yalwatacce to lokacin sa yana da yalwa zai dauki awanni ko zai dauki kwanaki to kana yin istikhara ka yi shi yanzu ko gaba da sai gobe kaga anan wajibi ne amma kuma zai karbi istikhara ba wajibin da ba wannan ba zai karbi istikhara ba sannan kuma al'umur anan kalmar al'umur ta kunshi dukkan wani al'amari babba ko karami wato ba wai sai al'amarin da yake kato ba jijjige ko da karami ne domin wani abun kana ganin shi karami kuma abin da zai haifar daga baya zama babba saboda al'umur kulliha anan yashmalu al-haqira wal-azima al-umur al-haqira wal-umur al-jalila abubuwan da suke kanana masu muhimmanci amma kanana ne da kuma waɗanda suke masu girma ne to za a iya yi musu istikhara haka istikhara ba wajibi ba ce mandubi ne abu ne wanda yake mandub wato abu ne wanda yake ana buƙatar ana son ka yi ma da za ka da ba ka yi ba za a ce ka yi zunubi ba ko ka saba wa Allah amma da za ka yi da yana da kyau wanda shi ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam yake koyar da su shi kana yu'allimuna al-istikhara yana sanar da mu yana koya mana yin istikhara fil umuri kulliha cikin al'amura duka wadanda suke buƙatar istikhara kama yu'allimuna surata min al-qur'an kamar yadda yake koya mana surata al-qur'ani kaga wannan yana nuna muhimmancin istikhara din kamar yadda yake bawa koyar da mu yadda za mu karanta alkur'ani muhimmanci haka ya bawa koyar da mu istikhara muhimmanci wannan da yake kamar ya alimu da surata min alkur'an baya nuna wajibi baya nuna cewa tunda ai koyar da alkur'ani wajibi ne dan haka istikhara ma wajibi ne a'a anan abinda da yake nunawa shine muhimmancin istikhara kamar yadda Abdullahi dan Mas'ud yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam allamani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam at-tashahhud wa kaffi fi kaffayhi aw tarwaya harfan harfan aw tarwaya kalimatan kalima annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mun tahiyya yana rike da hannuna tafin hannuna cikin tafin hannunsa aw tarwaya yace yana koya mun tahiyya harafi harafi aw tarwaya kalma kalma wannan duk idan ya nuna maka muhimmancin da wannan abu yake da shi saboda haka da yace kamar yau alibu da surata min alquran yana nuna maka muhimmancin wato ita istikhara din amma babu wani malami da ya taba cewa istikhara wajibi ce babu wanda ya taba cewa wajibi ce lam yaqul ahad bi wujubiha ba wanda ya ce wajibi ce don haka da wani ya yi istidlali da wannan ya ce don haka istikhara wajibi ce a'a istikhara mashru'a ce manduba an shar'anta sannan kuma mustahabbi ne sannan kuma abu ne muhimmi saboda yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya bashi muhimmanci ya qulu idha hamma ahadukum bil amri falyarka rak'atayn yace idan ɗayan ku ya himmatu wato ya sa ran zai yi wani abu فليركع ركعتين من غير الفريضة سيركع بيو وجب تفعل الله با كلمة إذا هم تنا نفهم إن يرقى يقود الجعب يسو زرتد أمن في يسع وترواية يزو إذا أراد وتو هم الناس يكي إرادة يكي مثل إرادة ابن كبير ابن أبي جمرة يكي شوى متاكي na kuduri hawa hawa ne akwai mataki na himma akwai limma akwai khatra akwai irada akwai al'azima akwai himma mutum ya himmatu akwai mutum akwai limma ya himmatu himmar da take ta ɗanyi sama kaɗan ta wuce matakin himma ta kai matakin limma shine za su ce alamma bishai akwai mataki na khatara wato wani abu ya karsu a zuciyarsa akwai mataki na irada akwai mataki na azima to azima ita ce ta karshe ka riga ka kudura aniya sai za a zanta ka tawakkala Allah dan ka kai mataki na azima walaina idan hamma abin ya shiga ransa yana tunanin aikata shi kaga kenan ba kawai daga abu ya zo masa a rai ba yake istikhara haka ne shike na koyo shi rayuwar mutum sai ta zama cikin istikhara da ce duk abin da kawai yazo a ranka sai kai istikhara ko mai zo a ranka istikhara ana nufin lokacin da abin da yake ranka ya kai mataki na irada ka fara jin kawai abin nan za ka yi shi to baraka ba wa Allah zabi kai din ko kakka yi amma ba wai kawai da mujarradul khatra da ya karsa a zuciyarka ka je kai masa istikhara ba in haka ne sai rayuwar ta kadu ta zama istikhara ce falyarka rak'ataini min ghairi fariida sai raka'a biyu wacce ba ta farilla ba sai raka'a guda biyu wacce ba ta farilla ba anan ya nuna raka'a biyu sannan kuma ya nuna ba ta farilla ba kaga ya nuna kenan ba za ka yi ta bayan farilla ba wato ba za ka yi sallah ta istikhara bayan ka gama sallar farilla ba misali a ce ka gama azhar ko ka gama al'asar ko ka gama maghrib ka ce barkai addu'ar ka zo ka yi addu'ar istikhara ba za ka yi wannan ba saboda an ce raka'ataini min ghairi fariida haka nan kalmar raka'ataini tana nuna ba za ka yi sama da raka'a biyu ba wato da mutum zai raka'a hudu zai yi ko ba zai yi ba kalmar raka'ataini sai take nuna kamar raka'a biyu kawai ake bukata duk da anan wasu malamai kamar Imam Nawawi yana da babu laifi idan ka yi bayan raka'a biyu bayan raka'a hudu misali ka yi nafila mai raka'a hudu sai ka yi amma a yadda ruwaya take nuna ka yi raka'a biyu din ya fi ka saba wa ita ruwayar inda maganar Abdullahi maganar Jabir da yake cewa ka bayu allimu na surata min alquran da sura ta alqurani ba san karawa ba san ragewa tunda haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya musu abin daki daki to da zuntar wannan koyarwar ta fi kai wani kari a ciki don haka sai ka takaita akan raka'a biyu to da mutum zai yi raka'a biyu ta nafila ba ratiba misali mutum ya yi raka'a ta alfajr zai iya yin istikhara ba da raka'a ta alfajr ko ratibat adh-dhuhr ya yi raka'a biyu ta gaba kafin azhar ko bayan azhar ko ta bayan maghrib misali kaga wannan dama raka'o'i ne biyu da ya saba yin su a yayin da ya yi wata sallah ta farilla cikin sallolin da ake yi wa rawati to shi in ya yi wannan raka'o'i biyu na rawati zai iya yin istikhara ko ba zai iya yi ba sannan wasu malamai suna ganin babu laifi tunda dai raka'ataini min ghairi fariida aka ce kuma waɗannan raka'o'i su ba min ghairi fariida ne raka'o'i ne ko ba na farilla ba saboda haka ba abin da zai hana ya istikhara a bayan su wasu malamai suka ce a idan bayyiniyar istikhara ba sai bayan ya gama raka'o'in biyu sai kuma tunanin ya yi istikhara ya zo masa sai a hakura ya sake yin wasu raka'o'i biyu don wadancan raka'o'in ba na istikhara ba ne bai yi su da niyyar istikhara ba tunda ya shigo masallaci sai ya yi tahiyatul masjid raka'ataini sai ya zauna bayan ya yi sallama ya zauna sai ya tsaya to ya kawai ya yi addu'ar istikhara ba tunda ga shi ya raka'a biyu shine wasu malamai suka ce a to ai bai yi su da niyyar istikhara ba to farko don haka yanzu tunda yana son yin istikhara sai ya tashi ya mata raka'o'in ta biyu wannan shine abinda ya kamata yi falyarka raka'ataini min ghairi alfariida wasu suka ce a in yayi niyyar da farko wato da farko da yazo zai yi raka'atul fajr misali ya zo a ransa yana son zai istikhara don haka sai ya kudurce wannan raka'o'i biyu raka'atul fajr ne kuma bayan sa zai addu'a istikhara suka ce ba alama ne ba abin da zai hana yayi ana to zai je tsuntsu biyu da hoge daya saboda haka ya yi raka'atul fajr kuma ya yi raka'atul istikhara kuma ya yi addu'a ta bayan istikhara anan kaga ya yi raka'atain min ghairi fariida a bayan sallar farilla imamun nawawi yana ta za a iya yi amma dai ya saba wa nassin maroƙon anan nassin cewa yi fariyar ka raka'atayn min ghairil farida da a ce ana iya yin a bayan farilla din to ba zai ce min ghairil farida din ba ce fariyar ka raka'atayn shike amma sai ce min ghairil farida saboda ka takaitawa din a yi shi bayan farilla wannan shi ya kamata ba kafin wato ba a yi shi raka'atayn ba ta farilla ba wannan shi ya kamata ba ta farilla ba na'am ثم ليقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستغفرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم وأنا شيني أبنى زي فدا اللهم إني أستخيرك بعلمك يا الله إنا باك ذابي تاني التيمكون وتتيمكون إلي منك تكتيمك من دي إلي منك دسلنك ونديكي ويقومي saninka da yake waye komai babu abin da baka sani ba babu abin da yake boye maka fil ardi wala fis sama asabe yake ko a kasa yake babu wani abin da yake shige maka duhu to wannan ilimin da kake wayayi fadadaddi gaman me ka taimaka min da shi ka zaba min abin da yafi zaba alkhairi gare ni shine ma'anar astakhiruka بعلمك نباء والاستباء والاستعانة والاستباء والاستعطاء أما بعد يقول لشيني مع نسا وأستقدرك بقدرتك إلى نيما كبال إيكو لإيكوك وتكساب كبال إيكو ين أبن لك سؤيني وتكتيب كامل كبال إيكو لذن إيا ين أبن لك سؤيني ولشيني أستقدرك بقدرتك أي اجعل لي أطلب منك أن تجعلني القدرة أن تجعل لي القدرة إلى يوكلك سيام إيكو من زي إيه والنعم وأسألك من فضلك العظيم كما إنا روقنك دك فللك من فائي من جرمة وتو دك فقفاء فللك كطاق رامو كبار أبن ليتشيني mai amfani a gare ni fa innaka taqdiru wala aqdir domin kai ne kake da iko ni ba ni da shi wa ta'lamu wala a'lam kai ne kake da ilimi ni ba ni da shi wa anta allamul ghuyub kuma kai ne mai cikakken sanin abubuwan da suke boye Allahumma in kunta ta'lamu anna hadha al-amra ya ala in har ka san cewa wannan al'amari to yusammi hajatahu sai ya ambaci bukatarsa sai ya ambaci bukatarsa in tafiya ce ya ambaci tafiya kuma kunta ta'lamu anna hadha as-safara in aure ne Allahumma in kunta ta'lamu anna az-zawaja min fulana auren wance khairul li fi dini wa anna hadhihi at-tijara wannan kasuwancin khairul li fi dini wa dunyaya ko fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri shine alkhairi gare ni a addini na da rayuwata da karshen al'amari na an gabatar da addini saboda muhimmancinsa sama da komai duk abin da yake da matsala ko duk abin da yake da matsala a addini to ba yadda za a yi zama akwai alkhairi a ciki saboda haka sai ya samu wato kubuta daga dukkan abin da zai cutar da addinin mutum sannan zai zama mai alkhairi shi yasa aka fara gabatar da addini khairul li fi dini wanda yana nuna maka muhimmancin addini a rayuwar mu'mini duk abin da zai taba addinin sa to bai da alkhairi aure ne ko kasuwanci ne ko ta wani mukami ne ko menene inda har zai shafi addinin mutum to ba alkhairi a cikin sa barin sa shine alkhairi shi yasa aka fara ambaton addini kafafai wato komai sai ku ta ta'lamu anna hadha al-amr أن هذا السفر أن هذا الزواج أن هذا الاتجاه أن هذا المنصب المقامين أن هذا المنصب خير لي في ديني شيل الخير قليل على ديني نام ومعاشي درايواتا وقت درايواتا أنا الدنيا أبو بوندا نكي نفع لتاشي أنا رايو أنا رايوة الدنيا كاسا وأنا الأمر يشيني alkhairi gare ni wa aqibati amri da kashal amrina shine lahirata zai zama alkhairi gare ni au qala au anan lishakki shakki mai ruwaya na shakka ko wannan ya fada ko kuma mai rukun wa akibati amri haka yake ko kuma cewa wa ajili amri wa ajili yana shakka wanda ya fada akibatu amri yace ko wa ajili amri wa ajili wa ajili amri da al'amari na nan kurkusa na nan na gaggawa ko wa ajilihi da wanda zai zo nan gaba duk ma'anar su daya da wa aqibati amri faqdurhu li wa yassirhu li faqdurhu li ka kaddara min shi ko ka yassare min shi ko faqdurhu ko faqaddirhu in qaddirhu li min at-taqdir ko faqdurhu li ka yassare min shi ka kaddara min yuwasa wa yassirhu li sanan ka yassare min shi ka sauƙaƙe min thumma barik li fihi sanan ka sa min albarka a cikin sa wa in kunta ta'lamu anna hadha al-amra sharrun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri in kuma ka san cewa wannan al'amari sharri ne gare ni a addini na da rayuwata da karshen al'amari na aw qala ajilihi wa ajilihi ko kuma yace al'amari na nan kurkusa da nan gaba fasrifhu anni to ka kawar da shi daga gare ni wato ka cire min shi daga zuciyata ka raba ni da shi wasrifni anhu kuma ka raba ni da shi ka raba shi da ni kuma ka raba ni da shi waqdur li alkhair haythu kana ka kaddara min alkhair a duk inda yake thumma ardini bihi ko kuma a wajar wa thumma raddini bihi wato sannan ka sa min yardarsa wala ita addu'ar da zai yi zai yi ta ne a cikin sallar ko zai yi ta ne bayan ya gama sallar zahirin ruwaya yana nuna sai ya gama sallar ya yi salama tunda cewa ya yi faliyarka a raka'ataini min ghairil fariḍa thumma liyaqul ya yi raka'a biyu ba ta farilla ba sannan ya ce kaga yana nuna tartibin addu'a din yana kasancewa bayan an gama sallar raka'a biyu sauraka bayan raka'a biyu ba a cikin sujjada zai yi ba bayan ya yi sallama a daidai lokacin zai ce Allahumma inni astakhiruka har zuwa ƙarshe a wannan shine abinda ya zo na istikhara wanda annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya koyar wannan ita ce al-istikhara al-mashru'a الاستخارة الشرعية وتو استخارة دشراء تزوليتا وما مزي بيو بايا بايا متنيا استخارة لما لبي سكي ساباني والسكتي إن يغب استخارة كوي غبا قد سي شغا ولا أبي لذي والسكتي إن يغب استخارة سي أبن دي في نتوالش wato ya fa abin da yake nufuwa da shi shine ma sharaha bihi sadru abinda zuciyarsa ta nutsu da shi akwai ruwaya da ta zo da take nuna haka amma ruwaya ce da'ifa jiddan tana da rauni kwarai da gaske ko na hadisi na Anas cewa abin da yake karbuwa a zuciyarsa sai yi to amma lafazin hadisan da addu'ar za su nuna mana cewa tunda al-zabi ya bawa Allah sannan kuma ya roƙi Allah wasu abubuwa cewa ya ubangiji idan wannan abin alkhairi ne a rayuwata a addini na da rayuwata da ƙarshen al'amari na sai ya ce faqdurhu li wa yassirhu li ka kaddara min yuwasa wato ka bani iko akan yin samun sa sannan kuma ka yassare mishi to idan har ubangiji ta'ala ya zaba masa wannan abu ya karbi addu'ar tashi to zai ji yana samun wato hanyoyin cimma wannan bukata ta shi to hanyoyin cimma wannan bukata shi za su tsara budewa zai yi ta ganin damammaki a gabansa sosai sannan abin zai yi masa sauki akasin haka idan bai matakar wato abin Allah bai zaba masa shi ba to zai ga bai bashi waɗanda damammakin ba zai ga wasu matsaloli suna ta kunno kai wasu abubuwan da da baya tunaninsu suna faruwa su magagarin da da bai taɓa jinsu ba zai ji su haka dai in aure ne sai ta samu matsala ce wata gwaggwanta wata illata wata waye sun fito sun ce su ba su yadda ba za a yi abin nan ba ko kawai sun dauko wani sun ce shi za a ba ko wani wanda yake mai hannu da shuni ya bayyana ya hula kundin ta yarinya ya canza mata abubuwa dai sai su ta faruwa da za su nuna maka cewa watakila Allah bai zaɓa bai soka da wannan abu ba baya ya san cewa abin da ba zai zama maka alheri ba don haka zai ta kawo wasu abubuwan da za su kange ka daga wannan abu sa maka su cire maka san abu ko ka ji kawai rana tsaka kawai ka ji cewa abin ya fita daga ranka da kana ta mararinsa kana ta muradinsa rana tsaka sai ka tashi kawai ka ji abin nan ma gaba ɗaya ba shi kake so Allah ya cire maka shi a zuciya to wannan alama ce da take nuna cewa wannan ba shi ne zaɓin ba ba da ka tashi ka ji abin ya ƙara shiga ranka sannan kuma hanyoyin samun abin suna ta ƙara budewa idan wasu abubuwa ne ake buƙata kafin abin ya yiwu in aure ne kana buƙatar kuɗi kana buƙatar gidan zama sai ka ga ciki da ɗan lokaci duk kuma abubuwan sun bude ka samu waɗanda abubuwa to alama ce take nuna Allah ya zaɓa maka wannan don kalmomin da ka yi addu'ar da su tasirinsu a bayan addu'ar su suke nuna maka irin zaɓin da Ubangiji ta Allah ya maka sauran kowane hadisin Anas bai inganta ba to wannan tasirin abin da kalmomin da suke cikin ita wannan addu'a za su nuna hakan ce faɗuɗarhu li wa yassirhu li wannan ita ce istikhara shar'iyya sabanin abinda musulunci yazo ya samu larabawa suna yi wanda ya saba wa shari'a wanda zaka iya kiran su istikhara ce shirkiyya istikhara shirkiyya wato suna neman zaɓin yi ko ka in yi ta hanyar shirka wato ta hanyar at-tabayyur wato ta da tsuntsaye in balarabe zai yi tafiya yana so ya gane tafiyar nan akwai riba a ciki akwai alheri a ciki sai fita bayan gari sai tashi tsuntsaye in sun yi wata jira muayyana wani gurin da shi ne hanyar da yake da ciki sa'a ce to za a samu sa'a sai ya yi tafiyar idan kuma suka yi wani guri daban inda ba nan ne yake ganin sa'ar ba sai ce ba sa'a to ka ba a ce in sun yi dama to ya nuna kenan tafiyar za a da'a dace ya tashe su ya ga dubbar sun yi dama su ta wannan tafiyar za a dace ko sun yi hagu ce a ta wannan babu sa'a a ciki ko sun rabu ba sun yi dama sun yi hagu ce kai akwai wani ta bangare akwai wani ta bangare kuma akwai matsala to kaga wani shi ne tsayyur sun kira tsayyur a zajirin tsayyur a tashi tsuntsaye domin a gane cewa abinda za a yi ko ka a yi wannan istikhara ce neman zaɓi ne amma shirkiyya ta hanyar shirka in tsuntsu ba shi ne zai iya cancance maka abinda ke daidai ko ba daidai ba ko kuma al-istisqa bil azlam an tastaqsimu bil azlam da Allah ya hana al-istisqa shi ne kasan meye kasanka meye rabanka ta hanyar amfani da kibau kibiyoyi ne ɗaya a rubuta la ɗaya a rubuta na'am a ciki ko kuma ɗaya a rubuta na'am sauran kuma an basu haka nan lokacin da mutum ya zo sai ya kaɗa waɗannan kibiyoyi ya kaɗa su da wata hanya wacce take mu'ayyana in ya kaɗa ya kaɗa ya kaɗa sai ya fito da abin idan na'am ta fito to shi ke ya nuna a ci gaba da wannan abu za a dace idan kuma ya kada ya kada ya kada la ta fito sai ce a wannan ya nuna nasibin bai da bai ba na alkhairi bane to kaga anan ya lugu ma'rifatu kismatihi ko kasanihi an tariq al azlam ce wa an taqsal wa an tastaqsibu bil azlam ce zalika fisq wannan duka fasikanci ne shari'a ta hana wannan ce يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون Allah ce duk wannan datti ne ka zanta ce aiki ne na shedan ku nisance shi domin ku samu rabota saboda kaga wannan istikhara ce neman zabi ne ta amma ta hanyar shirka istikhara ce shirkiya haka nan akwai istikhara bid'iyya wanda aka shigo da ita ta hanyar bid'a kaga mutum idan zai yi abu wai sai ya ɗauki Qur'ani sai ya buɗe to kalmar da idansa ta faɗa kanta idan kalma ce da ma'anarta take da daɗi kamar yaga kalmar nasara ko kalmar falah rabauta ko kalmar fawz ko kalmar janna sai ce to tunda na fara ganin kalma mai kyau aljanna ko rabauta to ya nuna abin yana da kyau bara'i ko kuma kalmar da idansa ta faɗa kanta yaga kalmar iblis ko kalmar annar ko kalmar jahannam sai ce kai kalmar da na fara gani a alkur'ani ba mai kyau bace yana nuna abin da zan bayar wannan istikhara ce bid'iyya ba ita annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyarwa na ta bid'a ce bai halatta ba ko mutum ya yi aikin banza ba zai iya samun biyan buƙatarsa ta haka ba ko kuma ta hanyar wani ya je gurin wani ya ce a min istikhara yana da buƙatar sai ce a ce gurin malami ya min istihara ce malam ina so kai min istihara shi kuma ya ce to ya ɗau alkawari ce gobe a dawo aka dawo ya ce na istihara na ga abin nan da alkhairi ko an nuna min a mafarki an ce abin nan zai yi ko an nuna min abin nan ba alkhairi a basa wannan istihara ce bid'iyya don annan annabi sallallahu alaihi wasallam koyar da mutum yayi da kansa ba ce akai wani ya maka ba sai falyarka ركعتين kaga shi zai yi sallar idan hamma ahadukum bil amri falyarka ركعتين idan dayan ku yanni yayi himmar aikata wannan to ya raka kaga shi ne mai himmar shi ne wanda abin yake damun sa ko shi ne zai raka abin ba wani zai sama shi zai roka Allah yi mun kaza yi mun kaza yi mun kaza saboda haka ba dai wani ya ce zai je gurin wani ko ya ce zai yi kuma ya sa a yi masa a'a istihara kai kake yi kai kadai tunda kai kake roƙon abin da kake roƙo kuma kofar ubangiji a buɗe take ba a ce an rufe ta ba kai ba Allah ya ce ba zan saurare ka ba idza sa'alaka ibadi anni fa inni qareeb ujibu da'wata da'i idza da'a to da kowa ya roƙi Allah da ya roƙe shi da ta hanyar da ta dace da ikhlasi to ubangiji ta'ala zai saurare shi ma'ana zai ansa addu'arsa amma idan har bai dace da wanda za a sai addu'a sa ko wani yasa ba za ta yi masa amfani ba ko da wani zai sa ya yi masa addu'a ba za ta amfane shi ba to wannan biyar da cikin al-istikhara al-bid'iyya to take ta bid'a wacce ba ta halatta ba saboda haka anan za mu ga musulunci ya zo domin ya canzawa wato larabawa abinda suka yi na hanyar neman taimako ko neman sanin alkhairi musulunci ya zo da hanya wacce take ta dace ga yadda za ka yi cikin sallah bayan ka yi sallah ka yi tawassuli da sallah nan ka yi addu'a a nan ta yiwu mutum ya zama bai haddace addu'ar ba to ya halatta ya ɗau littafi yana karantawa ya halatta idan baka haddace ba ka ɗau kamar hismul muslim ɗin nan ko a rubuta maka a takarda ka karanta ba sharadi ba ne sai ka yi da ka ko kuma a karanta larabcin yana maka wahala ba za ka iya ba shi ne ya halatta kai da yaranka da ma'anonin da za su ba da ma'anar zabi da kalmomin da za su ba da ma'anar kana neman zabi to ka ce Allah ina neman zabinka ka zaba mun abin da ya fi alkhairi domin kai ka sani ni ban sani ba kalmomin da kake ganin duk za su ba da wannan ma'anar a jumlace a dunkule da yaran da kake shi ba sharti ba ne sai ka yi da larabcin idan ba za ka iya ba amma in har za ka iya yi babu shakka larabcin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gina yabon Allah da su ya gina gabatar da wata bukata zuwa ga ubangiji da shi babu shakka wannan yaran ya fi kowane yare da za ka yi ya fi kowane kalmomi da za ka tsara babu wanda zai iya tsara kalmomi na yabo da girmamawa da jinjina ga ubangiji kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam zai iya tsara su saboda haka idan har za ka iya tsarin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi